Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurari. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a Biyu Afrika akan mita 102 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Madina Dahiru ne shi. Kiran Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ciwon lafiya. Inda a yau ma 24 ga watan Satumba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan amosanin jini.
Madina, duk cewa majalisar dinkin duniya ta ware ranar 19 ga watan Yuni kowace shekara, matsayin ranar wayar da kai akan larurar amosanin jini, kungiyar Nationwide Children's Hospital a nan Amurka ta ware gaba ɗayan watan Satumba matsayin watan wayar da kai akan amosanin jini.
Akan hakan ne wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta hado mana shirin na musamman a yau.
Sai ku ta zo muku kasance tare da shirin yau da gobe.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar ta tuntubi jama'a akan wannan batu na amosanin jini.
Sani Modibo, cutar amosanin jini cuta ce da ake gadowa daga ƙwayoyin halittar iyaye inda suke haduwa su fito ba daidai ba a ɗan da suka haifa. Ni dai ba a taɓa mun gwajin jinsin jini ba, amma gwajin jinsin jini yana da matukar amfani ga kowane ɗan adam musamman ma'aurata. Shi yasa ma aka ware ranar 19 ga watan Yuni na kowane shekara rana ce musamman na wannan cutar. Saboda haka gwajin jinsin jini yana da matukar amfani inda zai ba wa mutane dama su san irin jini da suke da shi da kuma wanda za su aura take da shi ko yake da shi don kare kansu da kuma yaran da za su haifa.
Maryam, abinda na sani game da cutar sikila cuta ce wacce yawanci ana gadanta, kuma yawanci yara suna samun ta ne idan iyayensu suka kasance akwai sikila a ciki ko kuma kariya wato AS da AS ko kuma SS da AS ko kuma SS da SS. Gaskiya gwajin jinsin jini yana da matukar muhimmanci domin ko wajen yin aure ana son ya zamana kun san jinsin jininku saboda gujema samun ƴaƴa marasa lafiya.
Yusuf Hayat, cutar da ake cewa sikila cuta ce wanda ta shafi jini kuma musamman ana samun ta ne ta wajen iyaye. Asalin ta cuta ce ta jini wanda wannan ƙwayoyin halittu na jini sukan samu rauni su zama ba su da karfin da za su iya daukan wasu al'amura na rayuwa. Ana so mutane a ƙara wayar da kan mutane game da kowa ya san jinin shi don gudun fada ma irin wannan matsaloli.
Hafsat, ni dai ina ganin yadda dai ɗauka cutar sikila gaskiya ni na ɗauke shi inda aka ce in yi wayin ɗin shi ni gaskiya sai in ɗauke shi kamar zan iya cewa ya fi cutar HIV wahalar sha'ani. Saboda shi cutar sikila cuta ne da zaka dinga shan magani kullun, haka dai zaka dawo maka na shan magani kuma ba lalle ma wani lokaci zaka sha magani amma kuma it's as good as ba ma ka sha saboda duk sanda dai wannan ciwon ya tashi dole zai tashi kuma akwai matsaloli kala kala a tattare da shi saboda gaskiya akwai ƴan uwa na waɗanda na gani na kusa da ni sosai waɗanda suke tare da wannan cuta su gaskiya ba shi da dadin sha'ani ko kadan. Na rasa ƴan uwa na sosai na kusa da ni saboda cutar sikila. An taba yin min gwajin jinsin jini ya ma zama wani culture ne a gidanmu da ba za ma a iya yin wani aure ba dole sai an yi gwajin jinsin jini saboda a tabbatar kar a zo a dinga haihuwar yara sikila haka. Ya kamata a ce an dauka gwajin jinsin jini a game da cutar dai sikila an bashi muhimmanci fiye da yanda aka ba cutar gwajin jini a game da cutar HIV muhimmanci musamman idan ya tashi akan maganar aure saboda a dakile yaduwar cutar sikila.
Hadiza, cuta ne wanda ake daukan shi ta wurin iyaye. Yana da rikitarwa musamman ta wuraren su yaran da ake haifa. Dan ina da waɗanda suke da irin wannan cutan har ta kai kuma akwai wanda na sani wanda an yi mishi hip replacement musamman idan mutum zai aure ya kamata ya san menene jinin shi sannan kuma ya san na spouse din shi wani irin jini ne wanda zai aure yake tare da shi saboda gujewa haifan ƴaƴa masu irin wannan lalura.
Amina Ibrahim Duwan, cuta ce ta jini wanda ake gada daga iyaye musamman ga ma'aurata. Idan aka yi wannan gwaji tsakanin miji da mata tun kafin aure za a iya sani shin akwai me AA ko me SS ta yanda za a san shin yaran su za su yi haifan sikila ko kuma ba sikila ba.
Aliyu Sani, ciwo ne na jini. A wannan ciwo yana da asali na gado. Gaskiya an taba yi mini gwajin sikila. Gwajin nan yana da matukar mahimmanci. Wannan ciwo yana da illoli kala-kala. Yana haifar da ƙwayan cuta da take sa rashin natsuwa, take addaban duk me wannan larura. Za ta hana mutum sukuni, za ta haifar mishi da wasu cututtuka kala-kala, tana haifar da asara, asara na dukiya da na lokaci. Ana iya guje ma wannan cutar ne kadai idan an san jinsin jinin wane da wance kafin a yi aure.
Fatima Dahir Usman, yawanci da yaro aka haife shi da wannan cutar yakan kulli yana kwanciya yana laulayi kuma cutar a jini take ba shi da magani. Sai dai naga yanzu da aka samu ci gaba a fannin asibiti da fasaha da kimiyya akwai abubuwan da ake iya yi a taimakawa yaran amma kuma suna da tsada. Kuma abin da na lura shine yawanci yara da suke ake haifan su da wannan cuta ba diwan su bane suke rayuwa su dade. To ni dai an taba min wannan gwajin cutan kuma ni an gano ni AA ce. To mahimmancin yin gwajin nan shine kai zaka san wani irin jini ne kake dauke da shi sai kuma ka kiyaye wanda zaka aura ko kuma wanda ka aura shi ma ka san wani irin jinsi yake da shi. In dukanku kun sani za ku san wani irin yaro za ku iya haifa. Wato AAA ne zai iya auren ko ma waye saboda ƴaƴan shi ba za su fito da wannan cutar sikilan ba. Amma in dai mutum yana da AS to ba zai iya auren AS ba kuma ba zai iya auren SS ba saboda za su haifi yara masu irin wannan cuta.
Sunana Shamsuddin, ni an taɓa mini gwajin sikila. In fact ma da ina da ita ma yanzu haka amma kuma na kai shekara 28 yanzu haka. To gaskiya abin da yafi ta da ciwon sikila lokacin sanyi, lokacin tafi takura mana da kuma shan ruwan sanyi da dai wani abu da yake da sanyi kamar su aspirin ruwan sanyi da sauransu gaskiya shine ke yawan tada ta. Kuma sikila tana tashi mutum yana lafiya kallau cikin minti 5 jikin shi zai iya rikicewa ya tashi ya zama ba shi da lafiya. Zai ji wani lokacin hannun shi yana ciwo ko kafa ko duk jiki ma wani lokacin zaka iya ji. Kamar ni yanzu gaskiya bana iya dadewa tsugunne, bana iya kaman minti 2 a tsugunne zan iya jin kafa ta gaskiya ta kama ciwo. Sannan kuma abin da ake gaskiya wajen kare ta kamar ni gaskiya kusan in dai koya na ji sanyi to gaskiya zan nemi kamar riga kare haka zan saka riga sanyi a jikina. Kuma gaskiya ina kiya wajen shan ruwan sanyi, bana shan ruwan sanyi. Sannan kuma ina shan folic acid kullun, ina shan faladrin kullun shi ma idan kaman naji ba daidai ba ina kokarin zuwa asibiti gaskiya akan lokaci. Mutum kuma mai sikila baya da bukatar ya jijjiga jikin shi sosai kamar yin ball, guje-guje da sauransu. Amma mutum zai iya yin motsa jiki da sauransu amma kar ya wuce, kar ya yi da yawa saboda jikin shi shi ma still zai iya tashi. Mai sikila yau kai ya sare shi ma zai iya komai kamar sauran nan mutane. Kuma ni yanzu haka ma gaskiya tunda na kai shekara 28 ba ma ta takura min sosai dan yanzu haka ma ni ina da aure. To dan haka mai sikila zai iya duk wani abu da wanda bai da sikila zai iya yi amma sai dai shi yake bi a hankali.
Zaharuddin, ni ya mun nazari game da sikila cuta ce wadda ake haifan mutum da ita kuma cuta ce ne hadarin gaske domin ba ta son sanyi haka zalika ba ta son zafi ya matewa. Dole sai ka kiyaye shiga cikin zafi na rana. An taba mun gwajin jinsin jini kuma sannan ina da cutar sikila. Kuma duk mai cutar sikila dole sai yana kiyayewa da shiga cikin sanyi ko yin amfani da wani abu mai sanyi. Idan ta san maka gaskiya ana shiga cikin bala'i domin zaka ji kamar gwara a cire maka gurin da yake maka ciwon ko kafa ko hannu ko kirji ko baya zaka ji kawai gwara a yanke maka gurin zai fi maka sauki akan bala'in da kake ji shi gwajin jinsin jini yana da amfani a gun duk wani dan adam ma ba ma iya mai cutar sikila ba
Abubakar cutar sikila dai cuta ce da wasu ke kiranta amosanin jini ko borin jini wanda hakan na faruwa ne sakamakon aurataiya na iyaye masu jinsin jini iri daya wato AS da AS kenan an taba min gwajin kuma ni AS ne saboda a cikin kanne na da akwai A daga cikin su da yake da cutar sikila kuma Allah ya mishi rasuwa
bare lawal mu cutar sikila ciwo ce ta jinsi wanda akan gaje shi ana samun shi ne idan mahaifi yana da jinsi na AS yazo ya haɗu da jinsin mace AS sai su samu SS wato jinsin sikila kenan ciwon sikila ciwo ne na jini dama jinin jikin mutum abubuwa hudu ne suke haduwa su gudana su zama jini masu ciwon sikila cikin waɗannan abubuwa hudun da suke gudana akan samu matsala ne a abu guda daya wato red blood cell din kenan shi red blood cell din dukan bil'adama jikin shi yanayi round ne na masu sikiloli maimakon ya zama round din nan nasu kamar jaririyar wata haihuwa to dama rawun din nan yakan taimaka ma jini ya wuce ta kowane kafan jikin mutum to su nasu ta yanayin shi irin na jaririyar wata ne wurin gudana a jikin mutum sai ya sassarka shi ne yakan kawo musu wannan crisis din wanda zaka ji wata sa'in kafa hannu to wannan sarkaki wanda jini yake shi ne yakan kawo wannan sannan shi wannan red blood cell din a jikin dan adam dama kwana 120 yakan yi kafin ya zama bai da amfani kenan jiki ta kara gina to su sikiloli masu cutar sikila nasu jinin baya kai wannan kwana 120 din jinin su yana kaiwa kwana 10 zuwa kwana 20 shi wannan red blood cell din kafin jiki ya gama gina wani red blood cell din to ya riga ya zama bai da amfani so shi yasa sukan samu rashin jini a jikin su shi yasa akan ba su magunguna da folic acid din su da akan ci su sha saboda shi yakan taimaka wurin gina wannan red blood cell din da yakan kare kafin lokacin da ya kamata ya kare saboda ba karamin wahala suke sha ba gaskiya crisis din ba karamin abu bane ni ma'aikaciyar jinya ce
Halima lalura ce ta amosanin jini wanda mutane an yi aure aka haife su suke fama da shi an taba min gwajin jinsin jini muhimmancin gwajin jinsin jini shine ka san jinsin jininka saboda kar ai aure a je a haifa sikiloli su wahala
Ahmad Kabir ni dai abin da na sani game da wannan cuta da ake ce mata sikil na sikila da zaran an sami bambanci tsakanin ma'aurata na jinsin jini akwai wasu nau'an jinsin jini da ba a so ma'aurata idan za su yi aure ya kasance suna da shi idan kuma har aka samu suna da shi irin wannan to za ba su shawara gaskiya kar su yi aure saboda za a samu matsala tuntuni tun kafin aure na san menene jinsin jini na muhimmancin wannan gwaji yana da matukar amfani sosai idan aka yi yana kawo kariya ga yaran da za a haifa saboda su iyayen idan suka yi gwaji kowa ya san irin jinsin jinin da yake da shi to za a ba su shawara wanda za su iya yin aure ko kuma ba za su iya yi ba saboda gaskiya ta nan ake samun wannan matsaloli na sikila kuma yana da illa sosai saboda yanayin yanda wanda suke fama da wannan cutar suke wahala idan crisis sun zo to idan cutar ta taso so gara ai kokari ake yi
Muhammad Jamil an taɓa mun gwaji na jinsin jini amfanin gwajin jinsin jini shine mutum ya san matar da zai aura saboda kar ya je ya auro mata wadda take tana da ciwon sikila ko kuma kariya ce ita ta yadda zai kare yaran da za su haifa nan gaba saboda kar a samu mai ciwon sikila
Abu Sufyan wanda na sani game da sikila akwai kwayoyin halitta a cikin jiki wanda ake kira red blood cells wanda su suke daukan numfashi da muke iska da muke shaka oxygen kenan daga huhu in mun jawo shi daga waje su kai shi sauran bangarori na jiki za su kai shi kowane wuri na a cikin jini inda ake bukatar wannan iska to idan mutum ya kasance sikila ne shi wannan cutar yakan kai ma waɗannan kwayoyin halittar su hari sai ya sa su ba su iya daukan iska kamar yadda ya kamata su kai shi a bangarori daban-daban na cikin jijiyoyin dan adam ta a cikin jini so sai ga an samu matsala ya zama na cewa yakan tashi ciwo bayan lokaci lokaci bayan lokaci kuma musamman yara ma daga farkon rayuwa zuwa kaman zuwa shekara 15 ya fi ainihin wato kai musu farmaki an taba yi min gwaji gaskiya na wannan ciwo kuma muhimmancin gwajin jinsin jini gaskiya magana shine in ka duba kaga yadda yara suke wahala saboda wannan cuta so kaga yanzu musamman sababbin aurarraki da dai an yi abun babu gwaji ana taure lalle kusan ya zama wajibi a ce ayi wannan gwaji saboda a dakile ci gaban yaduwar wannan cuta
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
Jama'a kada a sha'afafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan lalurar amosanin jini. Yanzu ga Hira Hawa Umar da likitan da ta gayyato filin mu a yau wanda zai gabatar mana da kansa.
Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini musamman ma ga yara.
Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shine yake ba jini kalar ja kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa duk abubuwan da ke jiki yake. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai yayi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin yayi kama da kamar lauje dalilin da yasa kenan aka sawa cutar sickle cell saboda sickle din yayi kama da wannan lauje
dan an haifi yaro to wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila tunda abu ne wanda ake gado
to mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kadai ne za su iya cewa wannan yaro yana da cutar sickle cell dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din wato shi wannan sinadari dake daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala to a lokacin ne ake fara ganin alamun cutar saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban dakin bincike.
To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila.
Wani lokaci abinda yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan dan lokaci kadan sai a ga dan kumburin hannu ko kafa a yawanci shine alamu na farko da suke nunawa to wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye yanayin jinin su yake abinda ake cewa ko AS ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan AS mahaifiya tana da wannan AS daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce a je a gwada yawanci da an gwada za a ga cewa wannan cutar sickle sosai, saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka, sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu. Yawanci sune alamun farko da ake gani.
Cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne.
Yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalin su. Amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne. Idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashi yayi wannan kamar lauje-lauje, yakan toshe hanyar jini ne, sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je, sai matsaloli su fara zuwa. Saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo, to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo. Mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje, in an dauki matakai sai ya koma yadda yake. Amma bayan wani dan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala, zai iya koma yanayin laujen nan, har ya kai ga tun yana canzawa yana dawowa yadda ya kamata, har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba, wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell.
To likita, tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci, me ke tada ka?
Duk abin da zai iya kawo misali zazzabi, ruwa zai fita ko ta zufa misali, ko amai ko gudawa, zai sa jinin ya zama ya danyi kauri, ba zai motsa da wuri ba, zai iya kawo wannan matsala ta sickle. Sannan anan wurin mu inda malaria, zazzabin malaria yake sosai, tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta. Saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne, in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya, sai cutar wannan sickle cell ta tashi. Sannan ko mura da sauran cututtuka duk za su iya tada ita. Sannan ko da yaro misali wasa yayi ko guje-guje mai tsanani, duk zai iya kawo wannan cuta ta tashi. Tsananin zafi ko tsananin sanyi duk zai iya tada wannan cuta.
Yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila?
Jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi. Idan yaron ne ya ce ina jin ciwo wuri kaza, kada ka dauka ƙarya ne, saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu, in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki. Saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan, in yana makaranta da bukatar malamansa su san cewa yana da wannan cuta, yadda koya ya danyi complaint din nan, to kada a watsar da complaint nan sai an duba an tabbatar. Saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan. Yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau, ana wasa da dariya, cikin minti daya tana iya tashi, to idan ba a kula ba sai zama da matsala. Sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi, da bukatar a tabbata an yi wa yaron nan irin wannan zazzabin waɗannan alluran rigakafi. Idan yana amai da gudawa, da bukatar a ɗauki mataki, kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun, to zai iya sa shi cikin wani hali. Saboda haka yaro ne da yake bukatar kulawa matuka.
Wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci?
To abinci mai gina jiki da kuma abin da Bature zai kira balanced diet. Saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa, yana kullun cikin kwayoyin jinin nan suna fashewa, shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu. To a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu, kamar irin irin su kayan marmari haka, fruit da vegetable da tura a turanci kenan. Ya kasance kar a matsa a ce ai wa yaro dole, amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan. Saboda in aka matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin, kamar wato wani horo ne ake musu, to sai ya zama matsala. Sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci, yana da kyau su rinka zuwa, saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru, a dau matakin da ya kamata.
To likita, tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci, a wasu lokutan ma takan kawo matsala, akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta?
Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake, saboda za a iya hango wasu alamu cewa idan ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida, misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti, wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama, misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba, ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran, yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so mai maso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki matuka.
Wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo?
To jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba, ga al'umma ne. Abu ne da za a iya gwadawa yanzu, misali yawancin makarantu tun daga primary kafin yaro ya shiga za ki ga ana bada form, ana tambayar ya yanayin jinin shi, ya nau'in shi genotype din nan. Idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewa tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sickler nan tun a wannan lokaci, a wayar musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din. To idan aka dauki waɗannan matakai za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila. Sannan ga al'umma, ɗana kowa ne, idan yaro yana da ciwo, misali kamar yadda na bada misali da makaranta, to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai, in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane su sani, domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa, ba don wani abu ba, akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa. Idan aka dauki irin waɗannan matakai, insha Allah za a samu saukin matsalolin al'umma.
Ke gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata yayi?
A asibitoci, idan ka je ka ce kana son ka san genotype din ka za a gwada. Idan aka gwada ma aka ce KAS ne, wato kariya ne, kana dauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell. In dai gwajin na ya ce kai kariya ne, to gaskiya ne kai kariya ne. Amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce AA ne, wato lafiyar kalau, to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi. Sai idan har ta tabbata cewa A normal din ne kafin ya zama normal, saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin, akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal. Kuma ta faru da yawa, iyalai da dama wanda sun yi gwaji, ɗaya daga cikin iyayen an faɗa masa cewa genotype din shi normal ne, amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila, an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi an samu matsala. Saboda haka in dai aka yi gwajin nan aka ce ma kai AS ne, to gaskiya ne, saboda yawancin testin ba ta nuna AS a matsayin ƙarya, amma tana iya nuna AA a matsayin ƙarya. Saboda ga an ce ma kai AA ne, to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada yadda za a tabbatar cewa kai AA.
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
Masauraro, anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau, kuma da dun wanda yake maka mana ya bada umarni Daniel Brown kuma injiniyan mu na yau, tare da abokiyar aikina da take na gabatarwa Madina Dahir mai Shanu, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sa kai sama, Allah ka ce mai ce mu amin. Allah ka ba mu sa kai sama, Allah ka ce mai ce mu amin. Likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah fa be azaba gobe. Fadaice fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake. taimake su kai to a gaga likita bokan turai a madaniya sosai nace a gaga likita bokan turai a madaniya sosai gaga likitoci fadan kudi suke ba fadan kudi suke ba fadan butai yabo ba fadan butai yabo kullun waka dai dan su ce jiragi ai sake wasu na ga Allah rabbi Ya ga ciwo amin Zanga da likitoci masu kullawa da lahiya